بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayan uwana musulmi masu albarka mahalarta wannan masallaci mai albarka insha Allah daidai wannan lokaci ina muku barka da warhaka da fatan an yi sallah lafiya Allah ubangiji ya karba mana ibadojin da muka yi Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu kamar yadda aka ambata wannan daya ce daga cikin jeren giyar wato tattaunawa a waɗannan wa'azuzi na goren sallah a wannan shekara ta 1445 ta hijira daidai da wato shekara ta 2024 ta miladiya mun shiga daren litinin wanda shine daren 18 ga wata na zulhijja sannan kuma yana daidai da 23 ga watan jun insha Allah an ce na yi magana a kan littafin rifkan bi ahli sunnati ya ahli sunna wallafar babban malami Sheikh Abdul Muhsin ibnu al-Abbad al-Badr jazakumullahu khairan wa hafizahullah zan fara magana ta daga fadin Allah madaukin sarki da Allah yake cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainakum inna ash-shaytana yanzagu bainahum Allah yace inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina cikin suratu al-isra Allah madaukin sarki yake cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kace mabayina su dinga faɗan magana mafi kyau in ba su yi haka ba idan ba su faɗi magana mafi kyau ba a wajen tattaunawa ko a wajen magana ko zance ko wa'azi ko mai da martani ko ma a wajen menene idan suka ki faɗin magana mara kyau za su ba shelan kofa da ya tsatsaga tsakankaninsu lalle kuma shi shelan babban maki ne mai kiyayya da take a fili tsakanin shi da bil'adama malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka ne lokacin da wani mutum ya gaggaya wa Umar dan Khattab maganganu marasa daɗi ya zazzage shi sayyidina Umar ya fusata har yayi nufin zai ɗau mataki dan ya kai duka ko ya ladabtar da wannan mutum sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya daga nan sayyidina Umar dan Khattab sai ya fasa wannan ɗaukar mataki da ya fi ayar tana nuni zuwa ga ƙa'ida ce muhimmiya a cikin rayuwa shine wato tasirin magana mai kyau wajen daɗe rigingimu da fitintunu da kuma haɗarin da magana mara kyau take da shi wajen buɗe ƙofar fitina da rigingimu tsakankanin mutane sawa'u tsakanin iyalai ne ko abokai ko maƙwabta ko masu wa'azi ko kuma duk inda mutane suka haɗu magana mai daɗi da kalma wadda take ta dace da inda aka yi ta tana iya zama sanadiyar gintse wata mummunar fitina yayin da kuma maganar da aka yi ta ba tare da an aure me ya kamata a faɗa ba tana iya zama sanadiyar faruwar babbar rigima ko yaƙi Allah ka sani babban malami al-allama Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr malami ne da har yanzu yana raye yanzu kusan shekarunsa 91 domin a tarihinsa ana cewa an haife shi ne a shekarar 1934 sannan kuma a hijiriya shekara ta 1355 ko da wani abu makamancin haka 1353 kuma har yanzu yana raye asalin shi mutumin wani ƙauye ne a arewacin birnin Riyadh
ana ce ma ƙaryar alƙarya az-zulfi yayi karatunsa na jami'a a jami'ar al-imam Muhammad ibn Saud wata ke garin Riyadh daga baya ya dawo ƙasar Madina ya zama malami mai karantawa a jami'ar Islamiyya kuma yayi raibin har zuwa matakin dukiti ba cikin sala a zamanin da malam ko abin nan wato Ibn Baz yake ba cikin sala shi kuma shine dukiti din sa daga baya ma bayan Usayn bayan ala Ibn Baz ya bar makarantan ya rike abin da ra'ayi kira da suna acting vice chancellor na wajen shekaru kusan guda huɗu daga baya ya ritaya ya ci gaba da karantawa a masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun shekara ta 1406 kamar shekara 38 kenan wannan malam yake zaune da kujerar karantawa a masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da littafai da yawa ya soke kusan dukkanin kutubus sita da wasu karatuttuka daban-daban a hadisi a fiqhu a aqida a suluki ba za su kirgu ba dan cijin malami ne Allah ya saka mishi alkhairi an ce shine ya fara lecture ta farko da aka yi bayan buɗe jami'ar Islamiyya shine malami na farko ran da aka buɗe jami'ar Islamiyya shine malami na farko da ya shiga aji ya gabatar da lecture kama a ce Monday ta farko karfe 8 ta 1 lecture ta farko shine fara ke ba da wannan tarihi malami ne daga cikin malamai da Allah ya yi rayuwarsa albarka ya karantar ko yana kan karantarwa yayin rubuce-rubuce da yawa yana da ɗa wanda yanzu aka shi babban malami ne shi da Abdulrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr wanda professor ne na aqida a jami'ar Islamiyya kuma yana daga cikin malami masu karantarwa a nan ma'ahadul haram al-Madina a wasu shekaru can baya an samu wasu rigingimu da suka taso tsakankanin ahlus sunna a ƙasar Saudi Arabia ahlus sunna suka dusa yi wa junansu martani da yi wa junansu wato shaguɗe da har mai iska da cin mutuncin juna da maganganu marasa daɗi to amma ɗayan shi na dattijo cikin dattawan malamai mai hangen nesa shi ne ya rubuta wannan littafi mai suna rifkan bi ahlus sunnati ya ahlus sunna littafi ne haka ɗan ƙanƙani ina jin dududu shafi 48 ne ko 50 na so zo da kofin littafin ban gan shi a kusa ba amma za ka iya samun shi a ko'ina za ka iya browsing ka yi downloading soft copy littafi ne mai sauƙin samuwa yana da littafai da yawa bayan wannan akwai littafin shi min akhlaqir rasulil karim akwai littafin shi akan aqwalul munsifina fi muawiyah radiyallahu anhu akwai littafin fadlul ahlil baiti wa ulumi makanatihim inda ahlus sunnati wal jamaa akwai littafin fadlul madina wa adabi sukunaha wa ziyaratiha da kuma dirasatun fi hadithi nadarallahu ra'an sami'a maqalati riwayatan wa diraya da tattafai da yawa akwai kuma sharhin sunan Tirmidhi ma wanda aka yi transcribing daga karatuttukansa Allah ya saka mishi alkhairi da yace rifkan bi ahlus sunna a tausaya ma ahlus sunna ya ahlus sunna ya ku ahlus sunna ku tausaya wa junanku ku bi junanku a hankali babu laifi a takaice mu ce su wane ne ahlus sunna da su waye ki ahlus sunna za ka ga cewa kalmomi ne guda biyu al-ahlu lafazin ahlu da kuma as-sunna su suka ba da wannan nomenclature wannan kalma ta ahlus sunna a taƙaice malamai suna cewa ahlus sunna a wannan bigiran su ne mutanen da waɗanda suke aiki da abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zance da maganarsu da aikinsu da ƙudurinsu duka suna gina shi ne a ƙarƙashin abin da ya tabbata na karantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da addininsu da al'adarsu da ɗabi'unsu da zamantakewar su duka suna yin ta ne a ƙarƙashin hasken karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ba su da wani suna sai wannan, sai kuma sunaye wanda suke muradifai ga wannan, kamar al-firqatul najiya, kamar al-ta'ifatul mansura da ire-irensu. Ahlus sunna wal jama'a su ne tawaga wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wushi da akan cewa za su wanzu akan abin da ya bari, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahu. Wasu mutane cikin al'ummata ba za su gushe ba akan gaskiya, ba sa damuwa da wanda ya tabar da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma har ila yau za a samu wasu mutane waɗanda su ne za su tabbata akan abin da ya bari. Aka ce su waye su? Yace waɗanda suke kan abin da nake akan yau da ni da sahabbaina. Da dai hadisai da suka zo da yawa wanda suke nuna wato ishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa har duniya ta tashi za a ci gaba da samun wasu mutane wanda za su doge akan bin sunnarsa da bin tafarkinsa shi da sahabbansa. Akwai siffofi da yawa waɗanda ake iya gane ahlus sunna da su. Daga cikin wannan takaitaccen bayanin za mu ga cewa siffa mafi bayyana game da ahlus sunna shine mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam fi dinihim wa aqidatihim wa sulukiyatihim, bin tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin addini, a cikin aqida, a cikin dabi'a, a cikin kasuwanci, cikin zamantakewa, komai za su yi suna cigiyar ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya annabi yayi sallah, ya yayi azumi, ya yayi aikin haji, ya yayi aure, ya yayi jihadi, ya yayi zaman lafiya, ya yayi kaza, duk abin da yayi shi ake nema kuma shi ake bi. Daga nan za mu iya cirin cewa kuma har ila yau ba zai yi ahlus sunna su zama cikakkun ahlus sunna ba sai da ilimi kenan, sai da ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin waɗannan abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantawarsu abubuwa ne da bai yiwuwa a san su haka nan kawai sai an koye su. Saboda haka za ka ga daga cikin sifat na ahlus sunna akwai dagewa wajen koyon ilimi na shari'a, ilimin alqur'ani, ilimin hadisi, fiqh, tarihi, ilimin ainihin wato tauhidi da sauran ilimomi da ke da alaka da shari'ar musulunci. Ahlus sunna suna bayar da lokacinsu da himmarsu wajen ci gaba da koyo da kuma koyar da ilimin shari'ar musulunci a duk inda suke. Wani daga cikin siffofin da ahlus sunna suka bambanta da sauran wato tsawaki na musulmai har ila yau, daga cikin siffofin ahlus sunna wal jama'a akwai kuma da'a ga shuwagabanni. Ahlus sunna ba sa shiga cikin tawaye ko tashin tashina ko ta daga na tsaye ko tawaye ga masu mulki da shuwagabanni da jagororin addini da jagororin wato siyasa. Yana daga cikin siffofin ahlus sunna shine suna da'a ga shuwagabanni a cikin da'ar Allah, kuma suna haƙuri da zaluncin shuwagabanni su miƙa al'amuransu zuwa ga Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki. Wani daga cikin siffofin da ahlus sunna suka sanar da shi. Sannan daga cikin siffofin ahlus sunna akwai kuma tunkarar munanan alƙidu da mai musu da martani a koda yaushe. Ahlus sunna ba sa ƙasa a gwiwa duk inda suke da duk zamanin da suke, suna yaƙan munanan al'adu da aƙidu da munanan tafarki waɗanda suke na bid'a da shirkiyat da sauran abubuwan da suke kawo asalin addini mai nagarta tarnaƙi. Ahlus sunna da haka za ka koda yaushe faɗansu baya ƙarewa da 'yan bid'a irin rafida, khawarija, mu'tazila, qadariyya da sufaye masu guluwi da sauran 'yan bid'a a ire-iren waɗannan. Duk sanda wata bid'a ta fito, ahlus sunna sukan tunkare ta don ganin cewa sun yaƙe ta, sun bayyana abin da ke cikinta na ɓarna, sun kuma kawo wa musulunci abin da yake ingantaccen karantawa. Manhajin ahlus sunna wal jama'a ya tafi akan koyi da tafarkin magabata, wato a alqur'ani da sunna ɗin ahlus sunna wal jama'a ba sa fassara shi da san ransu, ba sa fassara shi da ra'ayinsu, ba sa fassara rasu shi da abin da suka fahimta, sai dai suna gina fahimtar su ne akan fahimtar musulmin farko, fahimtar shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar sahabbansa da tabi'ai da sauran malaman musulunci waɗanda aka yarda da cewa malamai ne masu ingancin ilimi da kyakkyawar fahimta da ingancin aqida. Ahlus sunna suna gina karantarwarsu ne akan fassarar ire-iren waɗannan malama. Sannan manhajin Ahlus sunna yana da istimrariya, yana da continuity, ba a samun datsewa a kansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yayi alƙawarin ya faɗi cewa ya halilu hadha al-ilma min kulli khalafin ululu. A wata riwaya kuma irin wanda yake cewa tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u min alladhina sami'u minkum, wato akwai ci gaban abun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta da sahabbai, su kuma sun kanta da tabi'ai, tabi'ai sun kanta da atba'u tabi'ina, hakanan hakanan akwai sarkakiya ta riwaya ilimi tun daga zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu da muke rayuwa insha Allah. Sarkahu yau ba sarkakiya ba, sarka. Saudaka yana daga cikin siffofin Ahlus Sunna wal Jama'a shine duk abin da suke ginawa na ilminsu da karantarwarsu na ƙarine da ya fita kan wata sarka ta riwaya. Babu wani abu da za a ce yanzu aka gano shi, da can babu shi. Babu wani abu da ya zama sabon ra'ayi ko sabuwar aqida da za ba a san da ita ba. Sabanin dukkanin ƙungiyoyin bid'a kuma za ka ga wata bid'a ma ba ta wuce shekara 100 ba da aka fara yin ta. Kafin nan ko sunanta ba a sani ba a cikin tarihin musulunci. Wannan a take shi nan game da Ahlus Sunna, wato mutanen da shi malam Abdul Muhsin Al-Abbad yake addressing a cikin wannan karatun nashi, a cikin wannan littafin nashi. Malamin da yazo wato magana akan wannan qadiyya yayi kokarin ya ga cewa yayi addressing din maganar ko mas'alar ne a dunkule. A lokacin fitintunu sun yawa, sabani tsakanin Ahlus Sunna yayi yawa, rigingimu. Ahlus Sunna wasu sun ma daina karantar da asalin sunnan, sun tsaya kawai akan fada tsakankaninsu da rigingimu. Shedan ya samu farfajiya mai kyau wajen kawo rigingimu da nisanta zukatan juna da fuskokin juna, wato kamar dai da muke rayuwa a wannan zamani. Ahlus Sunna da Ahlus Sunna ɗan uwansa ba sa gamaci. Masallatai tsakanin wannan masallacin da wancan duk kone na Ahlus Sunna ba a wa juna fatan alheri. Wani ma bai so ya ga ɗan uwansa, bai so ya ji labari, yana ƙyamarsa har a zuciyarsa yana mashi mummunan fata, da zai ji wata mummunar ƙaddara ta auku da shi zai ji daɗi. Irin wannan fitina da irin wannan tashin tashina da ta yawa a cikinmu, kusan kwatankwacinta ce a wannan lokacin ta faru a tsakanin al'umma Ahlus Sunna, a yi da shi mara musulmi ke rayuwa, wato a ƙasar Madina ke nan, ko kace ƙasar Saudi Arabia ga baki ɗaya. Za mu ji wasu bayanai da yayi, wasu kuma wanda ba su da alaƙa da ƙasarmu ba dole sai mu yi ta'arudi zuwa gare su, wato za mu iya ƙoƙarin mu ga cewa mun maida abin ya zama contemporary, abin da ya shafi namu matsalolin. Ina ga zai fi mana amfani musamman saboda kuncin lokacin da muke ci. Malam Abdul Muhsin Al-Badr, Allah ya saka mashi alkhairi, a cikin wani littafi nashi yayi ƙoƙarin farko ya nuni zuwa ga ni'imar da Allah ya yi ma bayinsa mutane, ni'imar magana da ji. Waɗannan ni'imomin wanda muke amfani da su wajen mu faɗi magana da kuma mu saurara, wato ya tuna mana muhimmancin wannan ni'ima da kuma muhimmancin cewa wajibi ne mu alkinta ta kuma mai amfani da ita ga abin da zai zama mana alkhairi a rayuwarmu da makomanmu. A nan ne ya kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai akan ni'imar da Allah ya yi wa bayinsa mutane, ya bambance su da sauran bayi ta fuskar da ya ba su wato basira ta ji da gani, kamar faɗin Allah wa daraballahu mathalan rajulayni ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kadun ala mawlahu, Allah ya buga misali tsakankanin mutane guda biyu. Ɗaya daga cikin su kurma ne baya ji, baya magana. Ya kasance ya dogara ne da majibincin sa. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair. Din da ya fuskantar da shi bin iwa da wani alkhairi. Har ya sauyi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Kana ganin kurma wanda baya ji bai gani, wanda sai an mashi jagora sai yadda aka yi da shi zai yi daya da mutumin da yake ji kuma yake gani kuma yake da ilimi yake amfani da jinsa da ganinsa wajen faɗin gaskiya da karantar da ita ba za su yi daya ba. Haka nan Allah ya bayyana ni'imar da ya yi bayinsa a cikin faɗinsa khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah ya halicci ɗan adam kuma ya sanashe shi yadda zai yi magana a fahimce shi. Ya ba shi damar da zai magana a fahimce shi. Wannan ni'ima ce babba da Allah ya mana. Kuma ka'idar da Allah yake gudanar da ni'imominsa idan ya yi maka ita shine wajibi ne ka gode wa Allah akan wannan ni'imar. In ba haka ba, to za ka shiga cikin masu butunci waɗanda kuma Allah zai musu hukunci da butuncin. Kamar yadda Allah yake cewa in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. In kun gode mini akan ni'imar da nayi muku, to sai na ƙara muku. Idan ko kuka butulce, to azabata mai tsanani ce. Idan Allah ya yi maka ni'ima, to akwai ƙa'idojin kuma shukur, wato godewa wannan ni'ima. Za mu ga annabawan Allah da manzanninsa sun yi fice wajen wato ƙoƙarinsu da ƙwazansu wajen godiya ga ni'imar Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani ɗan adam da Allah ya mai ni'ima irin ta shi. Babu wani ɗan adam mai daraja a wurin Allah irin sa. Saboda haka ya zama mai naci wajen godewa Allah. Yana sallah ƙafafun shi suna kumbura, ya kwana sallah, yayi azumi, yayi jihadi. Aisha take ce mishi wata rana, dan me kake ba kanka wahala? Bayan Allah ya ce yaya ta maka zulubanka na da nan gaba. Sai ya ce mata mene, afala akunu abdan shakura? Shin ba na zama bawa mai godewa Allah ba? To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kaiwa matuƙa wajen godiya ga Allah da gidansa. Haka annabawan Allah ka ɗauki kamar Sulaiman da ainihin wato mahaifinsa Dawudu alaihi wassalam sun kasance masu tsananin godiya. Ha Allah ya yi ma Dawudu take da cewa innahu kana abdan shakura. Lalle shi bawa ne mai godewa Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu azumin nafila da ya kai nashi inganci da daraja. Yana azumi yau ya sha gobe, yau ya sha gobe. Haka yake azumi. Annabi ya ce ko babu sallar ta kai tashi saboda yawan sallar da ya rabe shi. Allah ya mashi ni'ima ta annabta, ya ba shi da annabi, ya ba shi mulki, ya ba shi ƙarfin abin da soja. To haka shi ma ɗan shi Sulaiman da Allah ya ba shi mulki, ya ba shi sarauta, ya mallaka mai mutane da tsuntsaye da aljanu. Ya ba shi dama yana jin maganar dabbobi, sai zama mai yawan godiya Allah ta hanyar yawan jihadi da yawan sadaka da yawan ciyarwa da yawan kuka a wajen bautar Allah da ƙanƙan da kanshi a gaban Allah. To haka bayin Allah nagari suke ƙoƙari wajen su ga sun bada iya abin da za su iya na ƙwazo wajen godewa ni'imar Allah. To wannan ni'ima da Allah ya yi mana ita ni'ima ce ga magari, kowa yana cikinta. Amma saboda gazawa ta ɗan adam da kuma kusancin da ni'imar ta yi mana ya yi kusa da mu sosai, har ma ba ma ganin cewa ni'ima ce. Wataƙila wanda yake iya gane haka kawai shi ne wanda ya kamu da larura ta kurmantaka ko bebantaka, shi ne kawai yake iya gane amfanin ni'imar zance da fahimtarsa. Mala Abu Musa al-Abbad, Allah ya saka mashi alkhairi, ya tana mana wannan ni'imar a cikin littafin. Sannan ya yi magana a kan umarnin da Allah ya yi mana a kan kiyaye harshe, cewa mu kiyaye harshenmu, mu zama masu ainihin wato kiyaye abin da za mu faɗa. Kar mu dinga sakin baki, mu tuna cewa koyaushe Allah yana lissafa mana abin da muka rubuta muka faɗa, mala'iku suna nan suna lissafawa. Haka nan kuma ya yi wato nasiha akan guje ma aiki da zato. Ya allazina amanu isani bu kathira min al-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tatashashu zuwa ƙarshen aya. Kamar yadda ya kawo hadisai da yawa a wannan gaba, ya kawo hadisin Muslim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tadaruna mal-ghiba kun san menene gulma yace musu gulma shine ka ambaci abinda dan uwanka ba zai so a ce an fada game da shi ba ka ambaci laifinsa ko aibinsa ko kuskurarsa sabai suka ce to ah ya manzo Allah idan da gaske ne yana da wannan kuskurar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce eh shine dai gulma din idan ba kuskuren shi bane ka ambata sunan shi buhutu kai mishi ƙarya ka mai sharri ka mai kasashi hakanan a Malam Abdul Musil Al-Badr yayi magana akan ka'ida ta ar-rifq walli tausasawa da bin abubuwa a sannu a inda ya yi tariya game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum mai sassauci da bin abubuwa sannu sakamakon bin umarnin Allah Ubangiji da ya umarce shi da kuma Allah ya bayyana masa ni'imar da yayi masa Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin 'azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kana kan wata ta'ada mai girma addininka da rayuwarka da al'adunka masu girma ne kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dabi'u masu kyau cika alƙawari mutunta mutane sanin ya kamata kawaici kunya kyauta afuwa da ire-iren halaye na gari da zaka iya tunawa kakkafin su zaka tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun gurbuga misali wajen mumarasanta waɗannan al'adu da dabi'u zaka Allah yake cewa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadhlan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik Allah yake saboda rahamar ubangiji da yayi maka ne ka zama mai sassauci da saukin hali a wajen mu'amalarka da mutananka da ka kasance mai dacin magana mai bakan magana da mugun zance ce to da mutane sun wani sun baka waje amma sai Allah ya saka mai saukin hali mai saukin mu'amala duk wanda ya hulɗa da kai sai ya ji daɗin mu'amala da kai duk wanda ya kusa da kai sai ya kaunace ka sai ya bada labarin irin kyakkyawan halinka Allah kuma ya sanar shi da wannan al'umma cewa ya tsara wannan manzo ya zama haka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harithun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ya ce hakika manzo ya zo muku daga cikin ku wanda yake da kwadayin yaga alkhairi ya same ku baya so yaga kun shiga takura ko wani kunci shine tausayin mu'minin ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suke magana akan haka kamar hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim na fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yassiru ku tausasa wa mutane ku dinga bin sa a hankali wala tu'assiru kar ku dinga kuntata musu Annabi yace wabashiru ku dinga musu bishara da alheri bishara da tsira bishara da tuba da karɓar gafara da Allah yake wala tunaffiru kar ku kore mutane daga farfajiyar rahamar Allah da saukinsa da ahuwarsa wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim haka ne ya kara kawo kissar wannan mutumin kauye wanda ita ma tana cikin Bukhari wanda yazo yayi fitsari a cikin masallaci saboda ba kauye ne bai san haka ake rayuwa a cikin maraya ba yayi fitsari sahabbai suka nemi su bashi kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bishi a hankali a ɗebo ruwa a zuba ayi kaza ayi kaza daga nan wannan ba kauye ya ji daɗin wannan mu'amala ya musulunta doguwar kissa ce riga da mu musulunta hakanan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fi kulli shay'in Allah daga cikin sunayen shi akwai ar-rafiq bai tausasawa bai bin abubuwa sannu sannu kuma yana son duk abin da za a yi a bishi sannu a cikin riwaya dake cikin sahih Muslim daga Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa wato inna Allaha yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala ma siwahu Allah yana bada yana samawa da mutane mafita idan sun bi abu a sauki abinda in ba a yi haka ba ba a samu wannan mafita a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanu wala yunzaqu min shay'in illa shanu yace lalle shi bin abu sannu sannu ba a sanya shi a cikin wani abu sai ya kyautata wannan abu sai ya kawata shi duk abinda za a yi idan aka sanya bi as-sunnu a cikin sa to abin zai armashi zai nagarta zai inganci idan ko aka cire bi as-sunnu aka yi gaggawa aka yi shi babu bin sassauci to zai zama an cire da albarkar da ke cikin sa iyan nan malam Abu Musa al-Badr ya gama mukaddimar sa Allah ya kyauta da ya gama wannan doguwar mukaddima sai ya shiga cikin asalin mas'ala ita ce mas'alar yadda ahlus sunna suke mu'amalantar kuskuren malami domin abin da ya jawo duka rigima shine wasu malamai ne suke ganin wasu abokansu ko ƴan uwansu ko sauransu malamai sun yi wasu kurakurai a cikin manhajin karantarwa ko sun samu wata zamiya to a wurin mai musu da martani sai su ma suka samu zamiyar sai suka kausasa zance suka muzar da lafazi wasu ma aka kore su aka ce yanzu ba ahlus sunna bane su ƴan bid'a ne su aka nemi cewa lalle al'umma su guje su kar a sake sauraron su shine sai malam Abu Musa sai kokarin ya nuna mana yaya ahlus sunna a cikin manhajin ahlus sunna yaya kamata a mu'amalanci kuskure idan ya faru daga wani mutum mai karantarwa ko malami ko mai ilimi farko ya fara da magana akan cewa mu sani da cewa dai babu wani malami da ya karbi kuskure al-ismatu lillahi wahdahu wa li'anbiya'ihi wa rusuli Allah madaukakin sarki bai ba mutane gama gari wato wani immunity cewa ba za su yi kuskure ba annabawa da manzanni su Allah ya ba wa kariya daga kuskure daga saban Allah daga tuntube wajen isar da sakonsa amma duka sauran mutane tun daga kan malamai cikin sahabbai har zuwa malamai na ƙarshen duniya da sauran al'umma babu wani mutum wanda zai iya samun zamiya ko kuskure ko ruɗin shedan ko ya samu kanshi a cikin wani naƙasa ko wata abin nan wato wata tatamarza dole wata bai samu kanshi a cikin bunsan zuciya a cikin kuskure a cikin tuntubar harshe a cikin ruɗin shedan da sauransu to wannan idan ya faru da malami to ba a bin shi akan wannan kuskuren ka'idar da Ahlus Sunna suke bi shine ba za a bi malami akan abin da ya tabbata cewa kuskure yake akai ba kuma ba za a ci mishi mutunci sakamakon wannan kuskuren ba za a amfani da kuskuren a matsayin dalili ko zari'a da za a halasta mutuncin shi a yi fata-fata da shi ko a wulakanta shi ba kaga wannan shine wato tsaka-tsaki kenan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata masu guluwi sai su biye wa malami akan kuskure kamar yadda ƴan shi'a suke da ƴan ɗariƙu na sufai duk abin da malami ya yi sai kawai a yi justify su kuma khawarija su kuma su ne waɗanda komin karantar kuskure to sai a ce kawai a kafarta mutum a tsine mishi albarka a wulakanta shi a yagala littafan da ya rubuta a faffasa kasusuwan da ya nakara su wannan khawarijanci sannan ahlus sunna suna auna kuskuren da gwargwadon gravity dinsa akwai kuskuren da za a iya kau da kai a ɗauka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam akwai kuskuren da za a yi nasiha a kansa za a yi mishi wa'azi a kansa za a sirranta mishi bayani a ga cewa da kyauta ko kuma wanda za a iya ainihin wato kau da kai za ka dole sai an auna wanda kuskure ne wanda malamin ya yi ya ma'auninsa yake idan mun kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai gyare-gyare akan kurakurai da suka yi kala daban-daban amma ya mu'amalanci kowane kuskure da gwargwadon tasirinsa ga addini da wurin tasirinsa ga waɗanda abin ya shafe su kalli yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu lokacin da ya je sallah a anguwarsu sallar isha ya tsananta sallar ya tsawaita sallar har ya zama wato wani cikin mamu ya fita daga sahu ya ƙara sallar shi kaɗai da gari ya waye kuma ya je ya ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Mu'adh fada yace mishi a fattanu anta ya mu'a kana so ka zama sanadiyar fitina ne a cikin musulmai ya daga karanta washamsi da sabbis rabbikal a'la ko makamantin su nabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi fada saboda wato kuskuren shi zai iya wargaza masallaci kuskure ne babba wanda zai iya wargaza al'umman musulmai da suke salla a wannan masallaci haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta mushi fada akai saboda ana lura da matsayin kuskuren wajen irin fadan da za a yi ana lura kuma da tasirin da kuskuren zai jibi kuskuren da waɗannan suka yi su ainihin wato Ka'ab waɗanda suka ki zuwa yakin Tabuka nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu fada har ya hana a yi magana da su tsawon kwana 40 har 50 ma har ya sa ma su sallama iyalansu saboda kuskure ne ba su da wani uzuri su ma sun faɗa cewa ba su da uzuri saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta musu hukunci da gurgurdan kuskura to haka dai idan ka kalli adabiyat na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi ta ganin cewa ya mu'amalanci kurakuran sahabbai da gurgurdan girman kuskura wani kuma idan yayi kuskura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma fada a gaban shi ba kaman hadisin bi'sa aqul ashira Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi mudahara wanda ya kuskura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma fada mushi ba amma ya fada a gaban Aisha da mutumin kuma ya shigo ta ga ya mu'amalance shi mu'amala da kyau tace ga abin da kace akan shi kuma ga abin da ka fada akan shi saboda sai ahlus sunna suke daukar haske daga ire-iren waɗannan hadisai da kuma mu'amalar da malamai suka yi majunan su wajen gyaran kurakuran su daga cikin wato hanyar da ahlus sunna suke dauka wajen gyaran kurakuran junan su akwai wato tsayar da hujja idan aka ji mutum yayi kuskure to kafin a hukunta cewa kuskuren abun a fito ne a yi mishi raddi a tona asirin kuskuren yana da kyau a tsayin mai da hujja tsayar da hujja shine a ji ta bakinsa a tambaye shi me yasa kai haka sayyidina ali radiyallahu anhu ya samu labarin sayyidina umar dan khattab ya yanke wani hukunci game da wata mata da aka same ta da cikin sheki mata ce ta cikin sheki kamar yadda yake cikin sunan al-kubra ta Imam al-Bayhaqi a danta da ciki ba ta da miji sayyidina ali ya mazaizo musu sayyidina umar ya ce menene hujjar ka na yin wannan yace saboda an ganta ba ta da ciki ba ta da miji kuma gashi yace an bincike ta ce an bincike ta ga bayanin ta yace to wannan ba za ta cancanta a yi mata hukunci saboda wani mutum ne ya yaudare ta tana cikin tsananin bukata ya bata abinci ya mata ya mu'amala da ita saboda aka soke wannan hukuncin cewa tana da uzuri sayyidina Umar ya ji dalilin wannan nasiha da aka yi masa a yake cewa kada Allah ya sa na rayu a garin da babu kirkiran kai kai Abul Hasan kaga sayyidina Ali da yake hukunci ba sai da ta bakinsa sai da yake uzurinsa haka nan Abdullahi dan Mas'ud da aka ji aikin haji zamanin halifarsa sayyidina Uthman radiyallahu anhu sayyidina Uthman yace shi zai cika sallah a ainihin zaman mai nada yake na alhadai Abdullahi dan Mas'ud ya kashe sabbi shi yace me yasa zaka cika sallah yace saboda ni ina ganin nan Makka garin mu ne yace mishi a kuskure ne ka cika sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma nan Makka garin sa ne amma kuma kasar yayi ana kaga ya ji uzurin sa ya kuma masa gyara gurgurdan uzurin sa yadda yake sayyidina Uthman a wannan kissa bai gamsu da gyaran da aka yi masa ba yayi sallar shi ya cika sallah wannan kuma rizance ne can gaba abinda nake so mu kalla daga cikin ire-iren waɗannan nasoshi shine yadda wato magabata suke a bin sawun wato kuskuren da mai kuskure yayi kafin su yanke hukunci akan cewa wato wannan kuskure nashi ya cancanci amrin martani ko a gyara masa ko kuma bai cancanta ba har ila yau Malam Abdul Musin ya kawo ka'ida da cewa kuskure da wani malami yayi bai hana a ci gaba da moriyar iliminsa idan yana da ilimi sai ya riga ya karantar ko yana ci gaba da karantarwa kuma ana da buƙatar ilimin kuskuren da ya samu a cikin fatawa ko a cikin wani suluki nashi bai sa a ce shikenan an yaye shi daga harkar karantawa an hakura da ilimin sa. Wannan ma ka'ida ce da malamai suke bi wajen haka. Ya buga misalai da yawa, ya buga misalai da malamai cikin magabata waɗanda an same su da wasu kurakurai, ya ambaci irin su Imam Al-Baihaqi, irin su Imam An-Nawawi, irin su Ibn Hajar da makamantansu, Allah ya gafarta musu gaba daya. Yace waɗannan malamai duka an same su da burbushin aqida ta ta'wilin sifat a cikin rubutunsu da karantawarsu, amma kuma ba a taɓa kore su daga da'irar ilimi ko a ce ba za a ci moriyar karatunsu ba. Hasali ma littafansu sai da gaskiya littafan da ba wanda yake iya wadatu da su inda yana karatu ko karantawa ko bincike. Ya kuma kawo misali da Sheikhul Albani, Malam Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta ne. Har inda yake cewa shi a wannan zamanin da ake rayuwa, yace bai san wani tsara ko kini ga Malam Albani Muhammad Nasiruddin wajen zurfin iliminsa da ba da muhimmancinsa wajen karantar da hadisi da kare su, da kare ilimin hadisi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma ni Malam Abdul Muhsin ina cin moriyar iliminsa fiye da duk wani malami da na sani a zamanin da muke rayuwa. Yace amma kuma duk da haka muna da sabani da shi akan wasu matsaloli, kuma na shayi masa inkari tunda sun zauna tare, sun yi aiki tare a Jami'ar Musulunci ta Madina. Yace na shayi masa inkari akan matsalolin da na saba mishi. Ai buga misalin matsalolin, yace kamar matsalar niqabi da Malam Albani yace mustahabi ne, su kuma suna cewa wajibi ne. Ai yake cewa koda gaskiya ne abin da yake a kai, bai kamata ya faɗi wannan magana ba saboda fitinar da ake ciki. Ya kuma buga misali da ainihin wato matsalar hukuncin sanya wato zinariya ga mata. Shiku Albani ya da ra'ayin cewa mata ba zai halatta su saka zinari inda ya kewaye jikinsu. Ya buga misalai dai da dama a cikin wannan babuka da ya buga. Ya ce amma kuma duk da haka babu wani mutum da zai ce ni saboda ya saba wa Shiku Albani akan wata matsala guda ɗaya ko biyu, shikenan addu'a ida alherin da ke cikin littafansa, ya ce wannan ba zai yi ba. Wannan ita ce su ne wasu daga cikin ƙa'idojin da Malam Musul Badr ya kawo game da ƙa'idar mu'amalar kurakuran malamai. A nan za mu lura da cewa idan muka kalli matsalar da kyau za mu ga cewa kurakuran malamai wasu abubuwa ne da dama za su ci gaba da faruwa yau da kullum, tunda mun ji cewa ba ma'asumai ba ne su. To amma ya kamata mu ɗalibai da sauran al'umma da masu sauraronsu mu san cewa ba fa daidai ba ne mu kafa idanunmu akan neman kurakuran, muna tasayyudi, muna farautar kurakuran malamai, kuma muna Allah mu bayyana cewa malam wane kaza ya yi kuskure, malam wane kaza ya yi kuskure kaza, kamar ma muna celebrating, kamar muna murna da kurakuransu. Domin wannan hanya ce ta zubar da mutuncinsu, kuma da zarar an zubar da mutuncin malamai sai ya zamana cewa duk abin da za su karanta bai da wani fa'ida, ba za a saurare su. Musamman kuma a wannan al'ummar da aka wayi gari, za ka iya cewa malamai suna daga cikin waɗanda suka rage, wanda suke da raguwar mutunci a cikin al'ummar nan da suke iya faɗa a shi. Hatta ita kanta gwamnati ta fahimci haka, saboda ka zaga duk wani abu take so ta gamsar da mutane a kan shi, to takan gayyaci malamai ta ba su wannan idea, ta yi selling musu wannan idea. Idan suka yarda da idea ɗin, yana da sauƙi su bayyana wa mabiyansu da ɗalibansu da congregation ɗinsu a masallatai, sai ga nan da nan wannan tunani ya yaya. Kalli dai yadda ake idan siyasa ta zo, da ɗan takarar da ake so a ga ya kai labari, to za a yi ƙoƙari a ga cewa an saiwa da malamai idea cewa shi ya kamata, daga nan kuma su za su yi sauran aiki. Kalli campaign da ake a kan wasu abubuwa kamar abin da ya shafi wato wata sabuwar doka ko wata sabuwar ƙa'ida ko wani sabon salo na rayuwa da ake so a kawo, akan nemi malamai saboda sun zama ragowar waɗanda ake jin maganarsu. Mutane yanzu ba sa jin maganar 'yan siyasa, ba sa jin maganar farfesoshi ko masana da suke fashin baƙi, ba sa jin maganar sarakuna da masu mulki, amma har yanzu malamai suna da ragowar mutunci da ake jin maganarsu. ya kamata mu kokari mu alkinta wannan mutuncin na malamanmu dan mu ci gaba da cin moriya alkhairin dake tare da su. Al-Imam An-Nawawi yake bada labarin cewa suna dalibai sun kasance suka yi sadaka in za su je makaranta sai su dinga tawassuli suna cewa Allah ka boye mana aibin malamanmu. Saboda idan kaga aibin dan adanci ba zai barka ka kauda kai ba sai ya tasiri akan ka. To yanzu zai zama ne mu kuma neman ma muke ina aibobin su. Abu na gaba da wannan ke ja shine hakan yakan sa malamai da dama su kame bakin su daga karantarwa ko nasiha saboda tsoron abin da za a fara musu. Saboda ana neman tuntuban harshen su, tuntuban harshe ko kuskure ko wata magana da ba haka ba ko wata fatawa wacce take ba ita ce daidai ba, da zarar malami ya fara za a dai za a dauki kwanaki ko lokaci mai tsayi ana cin zarafin sa, ana mai da shi abin zolaya, abin wasa. To wannan sai yasa wasu malamai sai suna rowa abin da za su karantar, kaga muke da asara ba su ba. Har ila yau hakan kuma ya ja wato mummunan alaka tsakanin dalibai na makarantu daban-daban. Kowane dalibai sai suka zama wato masu kare malaminsu. Idan malam wani ya aibata malam wani sai daliban wancan malamin su ma su aibata wancan malamin, sai su ma daliban wancan malamin su mai da martani sai abin ya zama rigingimu tsakankanin ƙungiyoyi ko tawagar dalibai mabambanta, wanda wannan ya haifar da gaba da tashin tashina tsakankanin al'ummar. Wani lokaci har a kai ga wurin 'yan sanda ko a kai ga wurin alƙalai ko a kai ga cin zarafin juna ko kuma kai ga ma ba wa hammata iska diyafa. Waɗannan rigingimun sun yawa a cikin al'ummarmu sakamakon shedan da ya samu gindin zama a cikinmu. Ko da yaushe an ana yin waɗannan maganganun dole a ambaci tasirin social media. Social media ta taimaka wajen buɗa faɗin wannan rigingimun, ta yi exposing abubuwa da dama ta kuma yi ƙarasu. Wato a yayin da abinda za a faɗi akan wani malami kuma da za a kai mishi yana da mahadudiyya, yana da limitation na iya wanda za su. Yanzu ku za a zo a yi live coverage, za a sa shi ne a live stream, a ambaci sunansa, a aibata shi, a ci mutuncinsa. Wannan labari zai isa ko'ina a lungunan duniya kuma kowa na iya gani. Da haka shi ma kafin gobe ko kafin anjima na shi ɗan sojojin bakan ko masu goyon bayansa ko shi da kansa sai su fito su ma su mai da martani, su ma waɗancan su mai da martani. Shi kenan sauran 'yan bid'a kuma su koma suna kallon mu suna mana dariya, mun zama laughing stock. Bayan ga energy da muke wato asararsa, lokacin da muke asara da kuɗaɗenmu da tunaninmu da muke asara wajen yin abin da ba shi zai amfane mu ba, sannan kuma mun baiwa 'yan bid'a dama sun samu abin faɗi a kanmu. Hatta wasu mutane ma da ba sa cikin musulunci, wato wanda suke kewaye da mu kiristoci, musamman wanda suke nan arewacin Najeriya, wanda suna jin irin yaren da muke magana da shi, su ma sun samu abin faɗi. Ko kuma wani ma da ke sanya musulunta sai ka ji yana faɗin cewa to shi ya rasa ma mene wani musulunci ma zai shiga, wani ɓangare ne shiga a musulunci, yana wato tattaunawa ko yana jinjina shin ya ma musulunta ko bai musulunta ma, saboda irin rigingimin da muke. Saboda haka a ƙarshe nasiha da nake wa kaina da kuma sauran 'yan uwa masu albarka shine jama'a mu ji tsoron Allah mu san matsayinmu a cikin wannan addini. Idan kai malami ne kasancewa kai malami ne kuma kai abun koyi, ko kaji ko ka so a matsayinka na malami a kosu al'umma da ke bin bayanka waɗanda ke koyi da al'adu da ɗabi'unka, ku kasancewa waɗannan al'ummar da ke bayanka amana ce Allah ya ɗora ƙarƙashinka. Kuma yadda Allah ya tambaye ka akan iyalanka sai ya tambaye ka akan ya ka gudanar da wannan amana da ya ɗora maka. Saboda ka ji tsoron Allah ka koya wa ɗalibanka tarbiyya kyakkyawa kuma su ga haka a cikin mu'amalarka da 'yan uwanka malamai da sauran masu wa'azi. Wannan zai taimaka wajen ganin cewa an samu kyakkyawan wato alaƙa tsakankani. Idan kai ɗalibin ilimi ne ka san matsayinka da ɗalibi, cewa shiga da girman malamai ba taka bace. Kai ɗalibin ilimi ne to ci gaba da neman iliminka da ikhlasi, Allah ya sa maka albarka a ciki. amma kam ta daga rigimar malamai dalibai na kwarai a zamanin da suka gabata ba sa shiga rigimar da malaman su ke suna ci gaba da koyon ilimi ne a tsakankanin waɗannan malamai ba tare da sun sa baki a cikin rigimar da yake idan kuma kai wato ƙasa kake da waɗannan guda biyu wato kai ba malami bane kai ba dalibin ilimi ne da ma'anar dalibin ilimi kai sauran mutane ne kai mu kenan masu saurare to mu san iyakacin mu masu saurare ne mu ji tsoron Allah mu dinga tana cewa duk abin da muke faɗa da abin da muke rubutawa da abin da muke recording za fa a yi mana tariyar sarana alkiyama kuma za a tambaye mu game da haka kuma za a yi mana sakamako akai kuma mu san cewa laifukan da muke mabayin Allah sun fi tsanani da zama bala'i a gare mu ranar alkiyama fi laifukan da muke wa Allah ubangiji mu da ke sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama akwai buhu guda biyu na laifuka akwai buhun laifukan da bayi suka yi wa Allah ubangijinsu nabi ya ce waɗannan suna da saukin mu'amala Allah yana gafartawa yana yafewa amma laifukan da ke tsakankanin bayi haƙoƙin da ke tsakankaninsu haƙoƙin jini haƙoƙin dukiya haƙoƙin mutunci haƙoƙi ire-iren waɗannan ko waɗanda za su shiga aljanna ko shahidai to ba za a ɗaga musu ƙafa a kan wannan ba a cikin dogon hadisin da ke cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an gama tsallaka sirati gabaki ɗaya an zo ala arsatil janna a farfajiyar ƙofar aljanna anan za a dakatar da mutane ayi wannan hukuncin waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasur anan za a mayarwa da kowa haƙƙin da wani ya ci masa annabi ya ce hatta wanda zai tafi wuta idan wanda zai tafi aljanna ya ci haƙƙinsa sai an karɓa mishi haƙƙinsa to anan ne falsafa za su bayyana waɗanda suka cinye lokacinsu suna ainihin cin zarafin mutane ko da sun zo lahira da ayyuka masu kyau sun zo da sallah cikakkiya da karatun alkur'ani da biyayyen iyaye da azumi da aikin haji annabi ya ce amma sun ci dukiyawa ne sun zagiwa ne sun aibatawa ne sun yi wani sharri sun yi wani kazafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ɗaukar ladansu ana bawa ne har lada ya kare ta ɗauki zunubi a jibga musu na mutane daga ƙarshe kuma a kai su wuta annabi ya ce wannan shi ne asalin fallasasshe ranar alkiyama to anan ne kuma mutane za su raina kansu saboda babu wanda zai yafe maka wani haƙƙin shi ko mun ƙanƙantarsa sannan kuma babu zinariya babu azurfa babu naira babu dala nabi ya ce inama hiyal hasanatu wassayiat sai dai musaya za a yi ta yi tsakanin lada da zunubi sauraka jama'a musulmi na wa kaina nasiha da ku da kuke saurare na mu ji tsoron Allah mu iya bakunanmu mu mutunta junanmu mu zama masu yafiya da kuma masu taka tsantsan wajen abubuwan da za mu faɗa da abubuwan da muke rubutawa da maganganun da muke yi da mu'amalolin da muke wa junanmu Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya yi mana rahama Allah ya sa mu gama lafiya na san cewa lokacin da aka bani ya riga ya wuce shi yasa nake ta ɗan waken zagaye kafin a sake cewa in tsaya bari in tsaya ina mai godiya ga Allah maɗauki sarki a farko da ƙarshe da kuma godiya ila yau waɗanda suka bani wannan dama don gamuwa da fuskokinku masu albarka da kuma wannan tattaunawa abinda na faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladan shi gaba ɗaya kurakurai kuma Allah ya yafe mini Allah kuma ya mantar da ku su Allah kuma ya saka muku da alkhairi akan kyakkyawan saurare da kuma kyakkyawan nakalta sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله